بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بركم ودسادوا أتي قباد درس منا للتافن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أتي كم ونن درسينا بقوي ونن شين درسينا بقوي خو أيو ونن يمتي نا أشرين دايا قوتن شوال ونن شكرا تدبو دا دلي قدو دا قوم شاتا قوس أشرين دايا نكو أشرين دايا 21 ga watan Shawwal a wannan shekara ta 1418 wanda ya daidai da 17 ga wata na biyu watan February a shekara ta 1998 a wannan masallaci na mai albarka Usman bin Affan. Za mu tashi akan istiqbalul qibla, istiqbalul ka'ba. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أبين دونا متى شاتك لنا واستقبال الكعبة wato fuskantar Ka'aba ga masallaci. Shi ne kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila salati, annabi zira da mun tabbata gare shi ya kasance yayin da duk ya tashi domin yin sallah, istaqbala al-ka'bata, yakan fuskanci Ka'aba ne fil fardhi wan nafli, a cikin sallan farilla da kuma ta nafila. Wa amara sallallahu alaihi wa sallama bidzalika, kuma annabi yayi umarni da haka, ma'ana yayi a aikace kuma yayi umarni ga waninsa cewa yayi hakan. Fa qala lil musii salatihi, sai ya fada wa mutumin nan da ya muna na sallansa, yace da shi: idza qumta ila salati, idan ka tashi domin yin sallah, fa asbighil wudu'a, farkon abinda zaka yi shine ka cika alwala, thumma istaqbil al qiblata, sannan ka fuskanci al-qibla fa kabbir, sai kai kafara. An gane ku? Idza qumta ila salati, idan ka tashi zuwa ga sallah, fa asbighil wudu'a, ka cika alwala, thumma istaqbil al-qiblata fa kabbir, sannan ka fuskanci al-qibla kai kafara. Ita ce kafaran me kenan? Kafaran harama. To ina niyya take kenan? Tana zuci. Da haka aikin zuciya ne. Da haka ba sai annabi ya faɗe ta ba cewa kuma kai niyya, zuciya da ma za ta yayi, ma'ana ba yadda za ka shiga kabbara sai ka san me za ka yi. Ina fata an fahimta. Don haka niyya mahallu halqal, bigiran niyya shi ne zuciya, ba a furta ta da baka. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi safar yusalli an-nawafil ala rahilatihi wa yutiru alaiha haythu tawajjahat bihi sharqan wa gharba. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam, annabi da mu tabbata gare shi ya kasance fi safari, a halin tafiya, a halin bulaguro, yusallin nawafila ala rahilati, yakan yi sallan nafila ne akan dabbarsa da yake hayyanta. Wa yutiru alaiha, hakan yakan yi sallan wutri akan dabbarsa, haythu tawajjahat bihi, duk inda ta fuskanta da shi, sharqan wa gharba, mahudar rana ko mafadarta. Wannan rahusa ce aka bayar ga matafi. Idan mutum matafi ya tashi yin nafila, zai iya fuskantar duk inda ya ga dama akan dabbarsa yana sallarsa. An gane ku? Wannan hadisi wato ruwayan Bukhari ne da kuma Imam Muslim. Wa fi zalika nazala qawluhu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. A sakamakon haka ne fadin Allah Ta'ala ya sauka, inda Allah ke cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wato cikin suratul baqara kenan, walillahil mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna allaha wasi'un alim. Ubangiji ta'ala shine mai mallakar mahudar rana, shine mai mallakar mafadarta. Da haka fa aina ma tuwallu, duk inda aka juyar da ku, fa samma wajhullah, to anan yardan Ubangiji take. To waɗansu malaman suka fassara ta da cewa ma'ana dukkan inda ka fuskanta, to anan yardan Allah take. Ma'ana idan kana sallan nafila a halin kasancewar ka matafiyi akan dabba, duk inda dabbar da kake kai ta kalla gabas ko yamma ko kudu ko arewa, to kai sallar ka ya halata. Ina ba ta kun fahimta wannan riwaya ta Imam Muslim ce wadda take nuna cewa wannan shine sanadiyan saukan wannan aya, wato don tantance wannan bayani ko wannan hukunci. Wa kana ahyana idza arada an yatatawwa ala naqatihi istaqbala biha alqiblata fakabbara thumma salla haythu wajjahahu rikabuhu. Wa kana sallallahu wa kana ahyana a waɗansu lokuta kuma annabi ya kasance idza arada an yatatawwa, idan ya nufin yin sallan nafila ala naqatihi akan taguwar da yake kai, istaqbala biha alqiblata, sai ya fuskantar da taguwar ta kalla alqibla. An gane ku? Fakabbara, sai ya kabbara ta shiga sallah din yana mai fuskantar alqibla. Thumma salla, sannan sai ya ci gaba da sallarsa, haythu wajjahahu rikabuhu, duk inda abin da yake kai ya fuskanta kuma. Wato kenan idan kana da dabba kana kai, kana da dama, wato duk inda ta fuskanta wato ka kalla kai na tilasta. Kun bayyana da kyau? A waɗansu lokutan ya halatta wajen buɗe sallah ɗin, yayin da za ka yi kabbaran shiga sallah ɗin, ka fuskantar da dabbar ta kalla alƙibla, ka yi takbiratul ihram, sannan kuma ka saka mata akalatta ta tafi duk inda kuma hanyar ka ta kama can ne za ka yi. Waɗansu lokutan kuma ba ma sai ka buɗe kana mai kalla alƙibla ba, duk kawai tana kallon yamma ma sai ka buɗe ka ci gaba da kayanka. Amma wannan hukunci ya tafi matafiya. Tafiya kuma kun san me ake kira da suna tafiya, ko a urufin mutane abinda ake kira da suna tafiya shine abinda shari'a ta kirga a shari'a a tafiya. Wato as-safaru a larabci baya da ka'ida ta fuskan harshen larabci, baya da ka'ida ta fuskan shari'a. Kowane mutane an kyale su da urufinsu. Wani irin ratan tafiya ko nisan tafiya ne wanda idan mutum ya yi shi za a ce wani ya yi tafiya, wani ya yi balaguro? To irin wannan shi ne as-safaru a cikin harshen shari'a. Baya iyakantuwa da wani adadi na kilometers ko wani adadi na mile ko wani adadi na fadin gaba ko tafiyar kwana ko da yini ko tafiyar rakumi ko tafiyar ingarman doki. Babu wani nasti daga Allah ko manzansa wanda ya fayyace haka. Duk kokarin da malamai suka yi na cewa tafiyar kwana da yini ko tafiyar kwana uku ko tafiyar mil 40 da kaza ko kaza, duk wannan ijtihadat ne, amma babu nasti karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka as-safaru ana kyale mutane da urfinsu. Me kuka saba, wata irin nisan tafiya ce wanda idan mutum ya yi za a ce ya yi tafiya? To wannan shine as-safaru. To irin wannan tafiyar idan ka yi ta kan rakumi ko ka yi ta kan doki ko ka yi ta kan jaki, sallan nafila ta kama ka, kana da alwalanka, duk inda rakumin ya kalla ko jakin ko dokin ya halatta kai sallar ka akan haka. Wani lokacin kuma an baka dama idan za ka yi sai ka fuskanci alƙibla ka buɗe, sannan kuma ka ci gaba da yi. Duk wanda kai cikin bin ya yi, ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, ka yi aiki da faɗin Allah ta'ala walillahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna Allah wasi'un alim. Ina fatan kun fahimta. Ku yi hakuri mana. Wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi, wa muna so mu karanta sallar sannan mu shiga kiyasi din. Wa kana yarka'u wa yasjudu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ruku'i, yana yin sujada ala rahilatihi akan dabbar da yake kai din, amma wannan ruku'i da sujada ima'an bi ra'sihi, yana yin nuni ne da kansa. Wa yaj'alu as-sujuda akhfadha min ar-ruku'i, sai ya sanya sujada kai ya fi dukawa cikin ta sama da ruku'i. Ma'ana ruku'in sa da sujadar sa duk a zaune ne sallallahu alaihi wasallam. Idan ya zo ruku'i, Allahu akbar, ya dan sadda kadan ba da yawa ba, yayi tasbihi ya gama, sannan yace sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا البر منك الجد. duk kuna faɗa haka. To haka yake faɗa sallallahu alaihi wasallam, yana faɗan haka sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda za mu karanta a nan gaba cikin littafi, duk wanda ya dago sannan sai kuma ce Allahu akbar, sai ya duka duka wadda ta fi ɗansa, amma ba tare da ya tsora goshinsa a bayan dabbar ba, ba a tsora goshi a bayan dabbar. Duk wanda haka kuma ya yi bid'a kenan. Kun bayyana da kyau, kawai saddawa ne gaba daya, saddawan sujuda tafi yin kasa sama da saddawan da kai wajen yin ruku'i, hakanan kawai ake yi. Shine yace wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku'i, yakan sanya sujada ta zanto tafi yin kasa, halin dukawar ta yafi zama kasa, min ar-ruku'i sama da halin ruku'i. Wa kana idha arada an yusalli al-fariidata nazala فاستقبل القبلة توجه فدنا في لكنا. وكان أما النبي أكسنتي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة إذن ينفن يصلاك فرلاكوا نزل سيسوكود كان دبرسا فاستقبل القبلة سيفسكن شال القبلة صلى الله عليه وسلم. وتقاقك ننهال نافلة أكو رفوسا سمد هالينا فرلا هال فرلا باب رفوسا سيئن أنشي قوتنسو halayen daban wanda ba tafiya kadai ba, sai in tafiya kuma ta gamu da tsoro. Ina fata an fahimta. To a nan gurin abinda kuke so ku tambaya dazu, cewa tunda wannan shine rahusa da aka bayar ga mahayin doki ko rakumi ko alfadari ko jaki ko sa ko dukkan wata dabba da ake hawa a yi tafiya da ita, shin wannan rahusa kofar ta tana nan a buɗe ga matukin mota ko mai hawa mashin ko wanda yake kan keke? Ko wannan kofar bata nan? Ko wanda yake jirgin sama? Ko wannan kofar bata nan? Wannan kofar tana nan a buɗe ga dukkan wanda yake kan wani abun hawa, duk kayan sufuri. Wama kana rabbuka nasiya, duk kayan sufurin da ka hau kai ya halaka kai sallan nafila kai, amma a halin tafiya ba wai daga nan gadan kai zuwa sabon gari ba, ba wai daga nan zuwa unguwa uku ba, ko daga nan zuwa Multara ba, ka ce bari kai nafila kai, a'a ba nan gurin ba. In tafiya ta kama ka zuwa Gurzo, zuwa Funtuwa, zuwa Katsina, zuwa Zariya, Kaduna, to duk wannan kaga tafiya ce. Gumel Hadeja duk wannan tafiya ce. Ka so kai nafila akan motar ka ko akan mashin dinka, to ka san yadda zaka kai nafilan dai, ka je kuma lafiya. In dai zaka kai nafilan ka sauka lafiya, to ya halatta kai, ba tare da ka jefa kanka cikin halaka ba. Ko to kaga halin ruku'i akhfada min halin sujada akhfada min halin ruku'i, to sai kai wannan zaka yi sallan ne ima'an. Amma idan sallan farilla ce dole sai an sauko, kamar yadda wannan hadisi ya nuna. Wa amma fi salatil khawfi shadid faqad sanna li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblati aw ghairi mustaqbiliha, wa qala sallallahu alayhi wa sallam idha ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isharatu bil ra's. Malaiti wa amma fi salatil khawfi shadid, amma idan an zo sallan tsoro mai tsanani, faqad sanna sallallahu alaihi wa sallam li ummatihi, annabi ya sunnanta wa al'ummata an yusallu rijalan, su yi sallah koda suna mata, wato su yi sallah koda suna kasa ba akan dabba ba, qiyaman a tsaye ala aqdamihim, wato ainihin akan kafafunsu, aw rukbanan ko suna haye kan ababen hawansu, mustaqbil alqiblati sun samu daman fuskantar alqibla, aw ghayra mustaqbiliha ko basu samu daman fuskantar alqibla ba. Wannan hadisin Bukhari da Muslim ke, kuma ya dace da fadin Allah ta'ala hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin, fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa in khiftum idan kun samu kanku cikin halin tsoro mai tsanani, farijalan aw rukbana, to kuna iya yin sallah din nan tafiyar kasa kuke ko a haye kan dabbobi. Wannan anan aya ta tsaya, sai hadisi ya kara da cewa mustaqbilil qiblati aw ghairi mustaqbiliha, ko an samu daman fuskantar qibla ko ba ku samu daman fuskantar ba. Idan ka hada da hadisin da har sai baka nuna, to kaga tsoro kala biyu ne, ko dai tsoro mai tsanani ko tsoro mara tsanani. Tsoro mara tsanani bayanin sallarsa wannan yana cikin suratul nisa'i, an gane ko, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا سيدي فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأن آيوي أكو أهدي sune suke bayanin sallan tsoro da hukunta-hukuntanta da kaifiyin yinta da kuma in an fita daga cikin tsoro kuma za a koma asalin yadda aka saba yin sallah. To idan tsoro ya zanto ba mai tsanani ba shine ga kafirai amma ba riga an fara yaki ba ko kuma kun fita filin daga lalle kuna jin suna bayan dutsen nan lalle kuna jin suna cikin duhu wacce dake gaban ku ga lokacin sallan azhar yayi ba ku riga kun gansu ba amma a cikin kowane minti ku a iya samun su a kowane sakan sa iya dirka ku to a irin wannan hali sai aka su kashi biyu kashin farko su yi sallah tare da liman raka'a daya liman ya miƙe su kuma su cika kansu sallah ya tsaya a haka tsaye su cika su yi sallama su tafi kashi na biyu kuma su zo su bi liman idan ya yi sallama kaga ya ƙara sake nan su kuma su cika kansu kaifiya ta zo daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaya ce daga ciki idan mu kuma ta bi lokacin da muka yi tafsirin suratul nisa mun ambaci wasu kaifiya na wannan sallar da haka sai mutum ya nemi wancan kasa din wajen yan kasa da sai ya hada da karatun yau sai kenan ya saka an fahimta ku to wancan tsoro mara tsanani kenan wanda zai iya bayar da dama a yi sallah da ruku'i da sujada komai da komai kuma ana fuskantar al-qibla illa iyaka mamu sun kasu kashi biyu kashi ɗaya na gadi a farkon sallah kashi ɗaya na sallah da wanda suka yi rabin sallah tare da liman ya miƙe tsaye sai ya tsaya kyam waɗannan kuma suka cika ma kansu kenan da suka tafi sai kashi biyan suka zo su kuma suka bi liman kuma suka samu raka'an karshe da shi da ya sallama kuma su suka cika wa kansu idan ya zanto kasar za a yi tafiyar da kuka yi ta kai a kasar kenan idan kuma a gida ne kuma dai za a yi kuma cikakkiyar sallah kenan to wannan tsoro mara tsanani kenan amma tsoro mai tsanani ina maganar sahu an rinta bai an fara yaki tun 12 kafin ma rana ta yi zawali 12 da kwata ko da rabi ko karfe 1 rana ta yi zawali lokacin azhar yayi ai ba maganar kuma a zo a daidaita sahu ba maganar liman da ladan kowa zai wa kansa wanda yake kan doki da wanda yake kasa da wanda yake cikin rami a boye da wanda yake cikin tanka da wanda yake rike da bindiga ko igwa da mai clashing cup kowa zai wa kansa sallah shi kadai a wannan lokacin wajibcin ruku'i ya fadi wajibcin sujuda ya fadi a kanka kada jahilcin kai ka je kai ruku'i a kashe kuma ko ka je kai sujuda a kashe ka a wannan lokacin farjalan auruku bana a guje kake za ka yi sallah a kwanta kake za ka yi sallah ka samu dawon fuskantar al-qibla za ka yi baka samu dawon ba za ka yi yadda kaifiyar take ka kudurta niyyar azhar kawai kai kabara Allahu akbar kuma kana kwanto kana harba bindiga ka gama karatun fatiha kai sura Allahu akbar ka dantsa kai ka dan ruku'i kenan ka dan haka sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ba sai ka dogon zikirin da zuba Allahu akbar sujuda kamar dan kwanto ka dan haka da haka har ka kammala rakawokin sallah kai sallama to wannan kofarin lati ga haka za ka yi saboda an riga an shiga cikin wani hali kuma na larura to wani yake cewa wai alwala fa ta fadi taimu ma za ka yi yanzu za ka sa kana neman ruwa a wannan lokacin taimu ma za ka yi ko taimumar baka samu damar yi ba lokacin sallah zai fita kenan kai sallar haka wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza ikhtalatu idan mutane sun gwamu da juna musulmai da kafirai a filin yaki ta yadda baka samu sararin da za ku tsaya ku yi sallah ba a natsan irin ta zaman gida yace fa inna ma huwa takbiru to sallah ba komai kuce sallah a wannan lokacin sai kabbara wal isharatu bil ra'si da nuni da ka Allahu akbar sami Allahu liman hamida wa Allah kawai wannan shine sallar ba ruku'i ba sujada ba kaza ba kaza idza ikhtalatu fa inna ma huwa takbiru wal isharatu bil ra'si wannan hadisi Imam al-Baihaqi ya rawaito shi bi da sanadi wanda yake kikkiawa hadisi ne dai ingantacce sanadin Bukhari da Muslim wa وكان صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسنتين تيوى ما بين المشرك والمغرب قبلة زكاين مهودا لنا دوفاتتا عن القبلة هنا حديث ترمذي كنا حديث نهي تنتشي وانا معنا مغنى نيجا وانا سكي مدينة انغانيكو kun san alƙiblar mutanen madina suna kallon kudu ne to kaga mahudan rana yamma kenan gabas kenan mafadarta yamma kenan tsakanin mahudan rana da mafadarta ba nan alƙiblar take ba wannan ga wanda yake madina kenan ko wanda yake nahiya irin tasu wanda yake arewacin ɗakin ka'aba kaga zai fuskanci kudu kenan ya salla ko mutumin da yake kudancin ɗakin ka'aba zai kalli arewa ya salla a wannan lokacin tsakanin mahudar rana da mafadarta nan tsakiyar a nan alƙiblarsa take amma banda mu yan nan kun fahimta da kyau da haka wannan hadisin ba wai ya shafi kowace duniya ba ce ba ya shafi mutanen da a jiografiyance suna arewacin makka ko suna kudancinta a wannan lokaci sai zanto alƙiblarsu shine ma bainal masriki wal maghrib amma wanda suke yammacin makka ko kudancinta alƙiblarsu ba shine ba bainal masriki wal maghrib ba kun fahimta wannan da kyau وقال جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله يا فدا يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره من كسانته تare da annabi a cikin wata tafiya aw sariyatin ko cikin wata rundunar yaki fa asabana ghaimun to sai dai kuma kaida shine sukan ce ba a cewa sariya sariya sai in an zanto rundunar yakin da annabi baya cikin fi masiratin ko fi sariyatin idan an ce sariya abinda rundunar yakin da annabi baya ciki kuma galibi sariya takan zo ta tawaga ce karama da ake turawa dan ta je ta yo leken asiri ko ta tsokano fada ta dawo ba ita ce babban runduna din ba kaga kenan bi tabi'atul hal zai kasance annabi baya ciki to amma abinda zai fayyace mana yana ciki din ba cewa sariya din abinda yake nufi wato babban runduna ce ta fita tare da annabi daga baya kuma sai aka turo ta karamar runduna yace kunna ma annabi yana nufin a farkon fita daga madina kenan fi sariyatin wannan kuma su kadai annabi baya cikin su dan abinda zai faru za ku ga annabi baya ciki daga baya sai suka bashi labari mun kasance tare da annabi fi sari fa asabana ghaibun shikenan sai wato girgije ya faru a sararin samaniya fataharraina waqtalafna fil qibla da girgije ya faru rana ba mu samu ganin ta ba ballantana mu yi izina da inuwar mu mu gane ina ne alqibla take to gaba ɗaya muna cikin duhu kenan fataharraina sai muka yi ta kirdado muna ƙarcanke wannan yace nan ta alqibla wannan yace nan ta alqibla waqtalafna fil qibla sai muka yi sabani cikin tantance alqibla wannan yana nuna wani bangare yace nan ce wannan yana nuna wani bangare yace nan ce fa salla kullu rajulin minna ala hida kowar ɗaya sai ya sallaci kadai wato kun ga kenan idan kuna tafiya ku da yawa gungun matafiya sai kuka yi sabani cikin lamarin alqibla ba ku samu dan gari da zai fayyace muku ga inda take ba kowa sai ya gino akan abin da ya tafi kai idan kai kace nan ce alqibla a yaqinin ka kasa kanka ce lalle nan ce wani yazo ce a'a nan ce wani yazo ce nan ce kuma da tafiya guda to ka'idar musulunci anan kowa ya sallasa shi kadai ba wanda zai goni cikin ku dan kai yanzu nan guri idan ka rabu da wannan ka koma nan guri yanzu kai sallah inda ba alqibla bane ba ko ba tabbas bane ba shi din shi ma an yi rabu da shi ya bi ka yayi sallah inda ba alqibla bane ba kai da kake jin nan ta alqibla ka kai sallar ka tayi shi da baya jin ya rabu nan ce yana ganin nan ce yanzu ya sallah ila gairar alqibla kenan kun bayyana da kyau ko ku sallar ku kadai kuma wannan bai nuna kun rabu da juna ba bai nuna kun yi rigima ba fa salla kullu rajulin minna ala hida kowannen mutum ya sallaci kadai sai fa yin dan uwanka ya gamsar da kai da dalilin da kake jin to kila cankensa da yayi zai funaka ka bi shi dan ka samu rinjayen za to wannan babu komai tajala aduna yakhutu bayna yadayhi lina'lama amkinatana da muka yi sallah sai muka ce to kowa yayi zade idan mun fita daga cikin duhun nan rana ta wace ma gane ina ne inda kowa ya fuskanta yayi sallarsa falamma asbahana nazarnahu yayin da muka wayi gari rana ta washe sai muka duba wannan zanukan da muka yi fa iza nahnu sallaina ala ghairil qibla sai ga shi mu duka ba wanda ya sako al qibla wani yayi nan wani yayi nan fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ambata haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa lam ya amurna bil i'adati annahu ko bai ce ba ku je ku sake sallah sai shi zo yake alisu sallar da bai gina ai kashi sun kalli wurare daban-daban wa qala sai yace qad ajza'atkum salatukum qad ajza'atkum salatukum yace sallar ku ta wadatar muku ma'ana tayi ba maganan aje a sake ramawa kuma an gane ku da haka Imam al-Bukhari ma yayi babu cikin littafin sai yace babun ma ja'a fil qiblati wa man la yara al-i'adata ala man saha fa salla ila ghayri al-qibla yace babin da yake magana akan fuskantar al-qibla kuma ya kunshi fatawar malaman da ke ganin wanda ya manta yayi rafkanuwa ya kalli wurin da ba al-qibla ba sai bayan ya gama sallah kuma sai ya gane inda na fuskanta ba al-qibla bane ba shin zai rama ko bai rama ba yace a yana ganin ba zai rama ba wai ka san fikihin Imam al-Bukhari sai ya kafa hujja da hadisin Zulaidaini kun san hadisin Zulaidaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar raka'a biyu yayi sallama ya fuskanto mutane ya kalle su sai Zulaidaini ce da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya annabin Allah sallar kasar muka yi ne ko kuma an rage adadin ne ta dawo biyu a mantuwa kai ko an rage adadin ne ta dawo biyu annabi ce ban manta ba ko ba a rage adadin ba tana nan in dai azhar ce ko la'asar ko isha'i a hurhudunta sai ce to lalle akwai ɗayan da ya faru ce sai annabi tambaye sa bai haka ne a haqqin ma yaqulu Zulaidain gaskiya ne abinda Zulaidain ya faɗa sai suka ce eh haka ne sai annabi tashi ya cika raka'a biyu da ya cika raka'a biyu ya sallama sai ya sajadu guda biyu ba tare da tahiyya ba sai ya sallama ba ita ce sujudan baɗi ba kenan kaga ba tahiyya ke cikin sujudan baɗi kamar yadda annabi ya ta aikace to shikenan Imam al-Bukhari fikihin sa nan guri shine yana cewa babin da yake magana kan mutumin da ya manta ya kalli inda ba al-qibla ba sai bayan ya gama sallah sai ya tuna kowa ka tunatar da shi nan inda kai tunan ba al-qibla bace ba zai rama ko bai rama ba yace ba zai rama ba sai ya kafa hujja da wannan hadisin na Zulaidaini to ta ina ya kafa hujja da wannan hadisin yace domin lokacin da annabi ya sallama din nan a raka'a biyu ya fuskanto mutane ai ka ga dana kallon al-qibla da aka ce masa sallah bata cika ba sai kuma ya juya sai ya gina akan raka'a biyu ya kara biyu ba sabuwa ya sako ba ya nuna gini ne akan nada yanzu fuskantar al-qibla nan da annabi yayi a fuskantar mutane da yayi al-qibla haka Allah ko ba al-qibla ba duk da haka hukuncin sa kamar hukuncin wanda yake cikin sallah da ya tafi dori yayi ba sako sallah yayi daga farkon ta ba tunda dori yayi akan ta da ba sako sallah daga farkon ta ba da fuskantar yamma da jama'a din da maganar da ta gudana du'a ina aka yi ta a cikin sallah amma da ganganci ko dan wata maslaha dan maslahan gyaran sallah to shine fikin Imam al-Bukhari sai ai da shi annabi ya kallo nuje ba al-qibla ba da sallah yana cikin sallah kuma lokacin tunda dai ba kariya dai ba yanzu ba ina cikin sallah muke nan tunda ya kalli ma mu a lokacin al-qibla yake kallo da ganganci yayi ko da sahwi da sahwi to wanda ya sahwi kuma zai maimaita sallah wannan wani rijistar bari shi ne fikin Imam al-Bukhari din وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس داتان النبي يا كسانتي yana yin sallah yana mai fuskantar baitul maqdis wato masallacin qudus kenan wal ka'batu bayna yadayhi sai ya sanya ka'aba a gaban sa wato idan yazo masallacin ka'aba ka san baitul maqdis yana arewa da makka to sai ya dawo kudancin ɗakin Ka'aba ga ɗakin Ka'aba a gaban sa ga kuma ina Baitul Maqdis kamar ya fuskanci su biyu kenan wal ka'batu bayna yadayhi qabla an tanzila hadhihi al-aya kafin wannan aya ta sauka da Allah ke cewa qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha ubangiji ce hakika mun ga juyawar fuskarka a sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha lalle za mu juyar da kai al-qiblar da zaka amuntu da ita kai yadda da ita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram da haka yanzu juyar da fuskarka ka rinka kallon masallaci mai alfarma wato an ce da shi ya ringa kallon Baitul Maqdis yana sallah, to kuma yana son ya ringa kallon Ka'aba, to bayan da zai saba umarnin ubangijinsa, ubangiji kuma ce Baitul Maqdis zai kalla, to amma na so ya fuskanci Ka'aba, to ya zai sai ya samu riba biyu, shine dawo da kudancin Ka'aba din sai ya kalle ta, kaga Baitul Maqdis din da ya fuskanta, amma kuma ga Ka'aba a gabansa sallallahu alaihi wasallam. Haka yayi a Makka har ya kammala sallolin Makka yayi hijira, duk yana kallon Baitul Maqdis. To lokacin da ya zo Madina, to kuma babu Ka'aba a gabansa, ballanta zai ci wannan riba biyu din. To sai ya kasance yana ta fata daga wajen Ubangijinsa, yana daga kansa zuwa ga sama, yana fata yana roƙon Ubangiji ina ma Allah ya fuskantar da shi rinka kallon Makka a maimakon kallon Baitul Maqdis. Abinda ya sa ya samu damuwa game da kallon Baitul Maqdis, Yahudawa suka ce tun da dai ya fuskanta alƙiblanmu, to zai ma dawo ya ba addinin namu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zauna a Madina har tsawon watanni 16, kamar yadda Bukhari ya rawaito hadisi. To daga baya sai Allah ya saukar da wannan aya, kadin nara ta kallo ba waje ka fis sama falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, mun ga juyawar fuskar ka kana kallon sama, kana fata kana roƙon ina ma a juye da kai alƙiblan Makka, dan haka falan walli annaka qiblatan tardaha, zamu juye da kai alƙiblan da kai yadda da ita ce Makka din, fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram. An gane ku? Falamma nazalat, yayin da wannan aya ta sauka, istaqbal al-ka'bata, sai Annabi kuma ya ci gaba da fuskantar Ka'aba yana salla. Tabainama an-nasu biquba'in fi salati as-subhi, ana nan sai wata rana mutane suna salla a masallacin Quba, sallan asubahi, iz ja'ahum atin, sai wani mai zuwa ya zo musu, fa qala yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi al-lailata qur'anun, yace an saukarwa Annabi a daren jiya an saukar masa da Qur'ani. To me yake nufi da Qur'ani anan? Wata aya, a ce ya halatta aya da yake samu ta tsunami Qur'ani. In karanto in ce kul huwallahu ahad, ka ce menene wannan? In ce Qur'ani, amma ko in ce suratul ikhlas, sai in ce Qur'ani ne min bab itlaqil juz'i ma iradatihi, ko min bab itlaqil kulli ma iradatihi al-juz'i. Yace aje an saukarwa da Annabi Qur'ani, wa qad umira an yastaqbil al-Ka'aba, an umarce shi rinka fuskantar Ka'aba, ala ku saurara fastaqbiluha, da haka kuma ku fuskanci Ka'aba yanzu, wa kanat wujuhuhum ila ash-sham, fuskokin su da suna kallon Sham, dan su basu samu labarin saukar wannan ayan ba, suna kallon Baitul Maqdis. Fastadaru, sai suka juya, wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim al-qibla, limamin su ma ya juya ya kwana har sai da suka fuskanci al-qibla su duka. Ina fata an fahimta. Yanzu anan rabin sallar su sun kalle na Baitul Maqdis, wani rabin kuma sun kalle na Ka'aba, kuma sallar ta yi ba ce su rama ba. Duk wannan hujja ce kan cewa in ka fuskanci wurin da ba nan ne al-qibla ba, ba da niyya ba, to wannan sallar ka ta yi. Idan ka yi rabin sallah kana cikin sallah, sai wani zai ce bawan Allah bako ne baka san alƙibla ba, ainihin inda kake kallo yamma ce ga gabas din nan gurin, to ba wai sallama za ka yi ka sako sallah daga farko ba, sai kawai ka juya kai kwana kawai sai ka shiga wurin sallar ka. Abinda shari'a ta ce maka kenan, abinda hadisin Annabi ya ce maka kenan. Ina fata an fahimta da kyau. To wannan shine karshen abinda malam ya kawo dangane da fuskantar al-qibla. Kar mu manta fuskantar al-qibla ana bukatar shi da dukkan jiki. Abinda ake nufi da dukkan jiki, hatta kafafunka, kafar dama da hagu, ana bukatar mikar da kafar, yan yatsunka su fuskanci inda al-qibla take. Kar ka bantsare kafar ka ta dama, yan yatsunka su kalli dama na kafar dama, na hagu kuma su kalli hagu, a'a, so ake ka mikar da kafafunka yatsun ma su kalli al-qibla. Da haka Imam al-Bukhari har sai da yi babu akan wannan, yace babu fadli istiqbal al-qiblati yastaqbilu bi atrafi rijlayhi, atrafi rijlayhi shine ru'usu asabi'ir rijlayhi, wato yatsun kafafuwanka dama da hagu su kansu ana son su mike tai su kalli al-qibla, ba yadda ka fandare kafar dama ko ka fandare kafar hagu ba. Idan kuka lura wannan fandarewar ita ke sa sahu baya da rituwa, tace a daidaita ba su daidaita ba, saboda wannan kafar su ta kallon nan, wannan kafar su ta kallon nan, wannan to kaga wannan fa har Imam al-Bukhari har babi yayi akan wannan in ya tsotsin a miƙe kafa a miƙe su saboda miƙe wanda zaka yi in ni na miƙe kai ka miƙe shi zai bada dama sahu ya hadu da juna a daidai ta din sai ta samu wurin shiga ke an gane ko to wannan da gina da fuskantar al-qibla kenan yanzu mutum ya gama fuskantar al-qibla kamar yadda shari'a ta ce gwargwadon yadda muka gani wato kenan fuskantar al-qibla a sallan farilla wajibi ne an gane ko haka ma a sallan nafila ga mazaunin gida shi ma menene wajibi ne amma fuskantar al-qibla ga matafiyi a halin tafiya yayin da yake kan dabbarsa ba wajibi bane ba haka ne ko in ya ga dama ya fuskanta in ya ga dama ba ba zai fuskanta ba zai fuskanci duk inda dabbarsa zai da shi ne in ya ga dama ya bude sallah yana kallon al-qibla in ya ga dama ya bude tana kallon ko ina ne ma kuma a wannan lokaci ruku'in sa da sujudan sa duk ima'i ne nuni ne da ka kamar yadda muka karanta ba ko sallan tsoro kuma wannan tsoro kashi biyu ne idan tsoro ya zanto kadan mai sauki ba mai tsanani ba to wannan sallan lalle ne a fuskanci al-qibla tunda farilla ce idan tsoro ya zanto mai tsanani ta yadda yaki yarin tabi to a lokacin nan fuskantar al-qibla ba wajibi bane duk inda kake Allah zaka yi sallan ka hasali ma ruku'i da sujuda a wannan lokacin duk sun fada a cikin sallah ruku'i a yayin da muka saba sujuda a yadda muka saba sai dai mutum yayi imani kawai innama huwa takbiru wal isharatu bil ra's kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan mun fahimci cewa idan mutum ya fuskanci al-qibla ya fuskanci inda ba al-qibla ba har ya kammala sallah daga baya sai ya farga ba dole bane sai ya maimaita wannan sallah din kamar yadda muka gani cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu shiga al-qiyam hukuncin tsayuwa a cikin sallah wa alaikum assalam na wannan yana cewa tunda an ce idan mutum yana cikin tsoro ba lallai ne fuskanci al-qibla ba to me hukuncin mutumin da ya shiga doguwar bus nan irin daga nan zuwa Lagos ko Onitsha kuma wanda galibi idan lokacin sallah ya basa tsayawa ai kun tashi da rana ga lokacin azhar ga al'asr yayin sun ki tsayawa har kana ganin rana za ta fadi a irin wannan halin menene hukuncinka a wannan lokacin dole kai sallah haka an fahimta ku a wannan lokacin dole kai sallah haka inda duk ta kalla za kai sallah mahimmancin yin sallah a lokaci yafi mahimmancin yin ta a wajen lokaci matukar wa koda ta samu cikan sharɗanta ko abinda take bukata ma'ana sallah tana da bangare guda biyu ne bangare na farko lokaci shine zarfin zaman da ake yin sallah din a ciki bangare na biyu ayyukan sallah din da suka kunshi tsayuwa ruku'i fuskantar al-qibla menene da sauransu to a cikin dukkan waɗannan guda biyun su suke haɗuwa su yi sallah wanda yafi komai muhimmanci lokaci inna salata kanat ayyul mu'minina kitaban mawquta da haka duk wanda ya fitar da sallah daga wajen daga cikin lokacinta zuwa wajen lokacinta inda shari'a ta ce kai a cikin wannan lokacin in har kai ce baka yi ba to kana neman sabon dalili kafin umarnin farko da aka yi maka ya shafi lokaci ne idan wannan kabari har lokaci ya fice kuma yanzu kana bukatar sabon umarni kafin ka sake kuna fahimta da kyau saboda haka idan kabari lokacin ya fice dole kana bukatar sabon umarni to wanda ko aka ba sabon umarni fil shine mutumin da yake mai barci ko mai mantuwa waɗannan guda biyun suna da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda barci ya dauke shi har lokacin sallah ya fita ayar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lokacin aikin ta ya wuce a wajen sa dan lokacin sallah din ya riga ya wuce yanzu a wajen sallah ne in zai yi ta sai ya samu sabon umarni daga Annabi cewa duk wanda barci ya dauke shi ko ya mantuwa to shi mai barci idan ya farka sai ya yi sallah wannan shine lokacin ta shi mai mantuwa idan ya tuna sai ya yi sallah wannan shine lokacin ta to zan tambaye ku yanzu kana nan yanzu dinnan da magariba sai ka tuno azhar din jiya baka yi ta ba, sai yanzu ka tuna, me hukuncin ka, me ya zaka yi da wannan sallar? Sai ka tashi kai yanzu ko to zaka yi niyyar qada'i ne ko niyyar adai? Adai ne, ba za ka niyyar qada'i ba, ba qada'i kake ba. Kun fahimta ko? Cikin wannan matsala adai kake yi, ba wanzanin qada'i a kanka. Annabi ya ce fa zalika waqtuha, wannan shi ne lokacinta. Shi yasa malaman suke kasa lokaci kashi uku, sai ce alwaqtul ikhtiyari da alwaqtul daruri, sai ce kuma da annasi wan na'imu. Annasi idza tadhakkara wan na'imu idza istayqaza, to wannan suna kan kujerarka kai sallar ka ima'i, kamar yadda hadisin Annabi ya nuna. Haka wanda yake cikin jirgin sama, idan ya samu wurin da zai tsaya ya yi ruku'i da sujada, cikakke jirgi bai samu irin cikan nan ba, ko akwai dan wuri haka, sai ya tsaya ya sallar su da ruku'i da sujada cikakke. Akwai dan sujada gan kamar misali jirgin Saudiya, za a ga su har direction din al-qibla suna nuna maka, kuna sararin samaniya computer na nuna muku ga inda al-qibla take idan lokacin sallah din yayi. To kaga wannan zaka iya tsayawa ka fuskanci al-qibla kai sallar ka, ko da jirgi yayi kwana al-qibla din direction din ya canja, dai ka ci gaba da sallar ka karasa. Idan baka samu wurin tsayawa ba, kana zaune kan kujera ka sai kai sallar ka. Amma kuskure ne ka bari wani lokacin sallah ya fita, ka ce mai bus ne bai tsaya ba, jirgi ne bai sauka ba, ha kawai ya zuwa yanzu din nan gashi muna wajen karfe 8 saura, a ce baka yi la'asar ba, baka yi azhar ba, wannan kuskure ne. Ba tafiya ake ba, kasar zai mana, tun da tafiya ake, ai kasar zai yi, ai wannan ba sai an fada ba kuma. Al-qiyamu wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqifu fiha qa'iman fil fard wa at-tatawwu'i i'timaran bi qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yaqifu fiha, yana tsayuwa a cikin sallah, yana tsayawa qa'iman a tsaye takfil fard wa at-tatawwu'i, a sallan farilla da tanafila, i'timaran bi qawlihi ta'ala, yana mai bin umarnin fadin Allah ta'ala, wa qumu lillahi qanitina. Allah ce qumu, kaga nan umarni ne, ku tsaya lillahi don Allah, qanitina kuna masu shiru, ba kwa magana cikin sallah, ko qanitina kuna masu da'a, ko qanitina kuna masu natsuwa. Wa amma fi safari, amma a halin tafiya kuwa, fa kana salli ala rahilatihi annafilata, wannan bayani ya riga ya gabata, ya kasance yana yin sallar nafila akan dabbarsa. Wato a nan gurin kaga tsayuwa ma ta sake faduwa kenan ga halin tafiya idan mutum yana sallar nafila akan dabba, kamar yadda can gurin fuskantar al-qibla kuma ya fadi, kuma tsayuwa ma ta fadi. Kun fahimta da kyau? Wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi shadid ala aqdamihim aw rukbanan kama taqaddama. Annabi ya sunnantawa al-ummata idan ana cikin tsoro mai tsanani su yi sallah akan diddigin su, aw rukbanan ko suna haikan dabbobinsu, kama ta kaddama, wato ba tare da ruku'i da sujuda ba kenan, kamar yadda gabata. Wa zalika qawluhu ta'ala hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, wannan shine ma'anan fadin Allah ta'ala, ku kiyaye ala salawati bisa ga salloli. Kiyaye salloli kuwa shine yin su a lokutan su, da kuma kiyaye ladubban su na ruku'i da tsayuwa da sujuda, kamar yadda Annabi ya kore ce sallu kamar aitumuni usalli wassalatul wusta, kuma ku kiyaye sallan nan mafificiya. As-salatul wusta ita ce sallar la'asar, kamar yadda hadisi suka nuna haka, a cikin Bukhari ma akwai wani daga ciki. Wa qumu lillahi qanitin, ku tsaya gaba ga Allah qanitina, kuna masu shiru ba tare da kun zamanto masu surutu ba. Wato da can a farkon musulunci sallah ba hana yin magana a ciki ba, mutum na iya yin sallah yana surutunsa. To amma daga baya da wannan aya ta sauka, ita ce ta haranta yin magana a cikin sallah. An gane ku? Fa in khiftum, amma idan tsoro ya kama ku, tsoro mai tsanani, fa rijalan aw rukbana, to ya halatta ku yi sallah rijalan, ko da kuna matafiya a kasa, aw rukbanan, ko kuna mahaya dabbobi. Fa idza amintum, idan kun amuntu, korar yaki ta lafa, kafirai sun ja baya kuma kun ja, fadhkurullaha, to sai ku ambaci Allah kama allamakum, kamar yadda ya sanashe ku, malam takunu ta'lamun, abinda muku kasance kuna sani ba. Zikrullahi a nan gurin ana nufin sallah din kenan. Fa idza amintum, in kun amuntu, fadhkurullaha, to sai ku ambaci Allah, ma'ana sai ku yi sallah ta kama allamakum irin yadda Allah ya koyar da ku da fuskantar alqibla da ruku'i da sujada da menene dan wancan hukuncin na tsoro kuma ya riga ya kawo dama sababin da yasa aka yafe muku fuskantar alqibla da ruku'i da sujada a can gurin sai dai imani kadai sababin shine samuwar tsoro mai tsanani to wannan shine sababul hukumi din to kuma shine illatul hukumi din to kuma al-hukm yaduru ma la'illati wujudan wadam idza wujidat al-illa wujid al-hukm wa idza zalat al-illa zal al-hukm ma'aha وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا النبي ياي صلى شوتر اجل ياي صلى ازوني وصلىها كذلك مره اخرى قبل هذه هكا كما كافن شوتن اجلنسا دين يا تبين صلى ازوني حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما ياين دي كامو دوت شوتا دا كان يا تبين صلى ازوني وصلى الناس وراءه قياما mutane duk a bayansa sai suka yi sallah a tsaye fa ashara ilaihim an jilisu sai annabi ya musu ishara ya ce kai ku zauna su da suka ga annabi ya zauna a cikin sallah sai suka dauka shi ya samu uzurin zama ne tunda ba da lafiya amma su ma mutun da suna da karfi za su tsaya a tsaye ne su yi sallah su bi shi limamin da yake zauna din sai annabi ya musu ishara ya ce ku zauna fa jalasu sai suka zauna fa lam mansarafa yayin da annabi ya kammala sallah kala sai ya ce in kittum anifan lataf'aluna fi'la faris wa ru in kittum anifan lataf'aluna shine idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una wannan hadisin bukhari da muslim ke salatul marid jalisan matashir magana ta gaba salla ta mara lafiya a zaune wa qala imran ibn husayn radiyallahu an kanat bi bawasir Imran ibn Hussein sahabi ne cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kanat bi bawasir na kasance ina da cutan basur dama ai larabci ne muka aro basur basur wato basur wato da larabci da Hausa ko da Hausa basur ko da larabci basur idan jam'i ne bawasir wato basur basur kala kala da yawa ke tunda nau'i nau'i ne akwai wanda yake zazzagowa akwai wanda kurji ne daga cikin dubura akwai wanda yake sa kumbura akwai wanda yake sa yawan rihi ko tusa da sauransu to bawasir ne ya zama ne yace na kasance ina da cutan basir fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana cewa annabi ga halin da nake ina cikin cutan basir ta kuma yi tsanani fa qala sai annabi ce salli qa'iman ki salla a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka sami kun yi tsayuwa ba kai a zaune fa in lam tastati fa ala jam in baka sami kun zama ba kai koko da ki singida ne shine ala jam ka shin kai ki singide ka fuskanci alqibla an gane ku wa kana aidan imran ibn husain kuma ya sake cewa sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallama an salati ar-rajul wa huwa qa'im na tambaye annabi dangane da sallan mutum a zaune fa kana sai annabi ce man salla qa'iman fa huwa afdal wanda ya salla a tsaye kan toki yafi wa man salla qa'idan wanda ko ya salla a zaune fa lahu nisfu ajril qa'im yana da rabin ladan wanda ya tsaye wa man salla na'iman abin da ke nufi da na'iman ana a kwance kenan ba wai mai bacci ba ya za mai bacci ya salla wa man salla na'iman wanda ya salla a kwance wa bi riwayatin muqtadi'an fa lahu nisfu ajril qa'idi to shi wannan yana da rabin ladan wanda ya zauna kuma wal muradu abinda ake nufi da wannan almarizu mara lafiya ke wai ba mazauni ba lafiyayye ba lafiyayye ai dole sallah sai ka in dai farilla ce lafiyayye dole ita ce amma ga farilla kuma gashi ba ka da lafiya in ka matsa wa kanka za ka iya tsaye a nan zama ya halatta in ka matsa za ka iya tsaye to yi a tsaye din shi ya fi lada sama da kai a zaune in ka yi zaune wannan ja'izi ne sallanka ta yi amma in ka yunkura ka matsa har ka yi ta tsaye to kuma ka samu cikakken lada ta yadda wanda ya azumi sai zai samu rabin ladan kake an gane ko haka kuma zama zai maka wahala sai kwanciya amma in ka yunkura za ka iya tashi a zaune ka yi to a wannan lokacin yunkurawa ka tashi a zaune ya fi lada sama da ka yi a kwanci amma in ka yi a kwanci kuma ta halatta a wannan lokaci in ka yi ta a kwanci ka ki yi a zaune to kana da rabin ladan wanda ya yi ta a zaune kenan kun fahimta da kyau wannan dai yana magana ne ga mara lafiya fa kad qala Anas radiyallahu anhu Anas dan Malik ke cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala nas wa hum yusalluna quuda
annabi ya fito ya samu wadansu mutane suna sallah a zazzaune min maradin saboda wata rashin lafiya fa qala sai ce inna salatal qa'idi ala an-nisfi min salatil qa'im inna salatal qa'idi lalle sallan wanda yake zaune ala an-nisfi min salatil qa'im rabin lada ne na wanda yake tsaye kaga anan gurin as-salatul qa'idi kenan al-qa'idul marid haka kuma al-qa'imul marid ba al-qa'id mutlaqul quud ba ba al-qa'im mutlaqul qiyam ba al-qa'idul marid salatuhu ala an-nisfi min salatil qa'imul marid dinna ana magana kan mara salatiya ne duk da annabi bai furta magana rashin lafiya ba cikin hadisin amma sababin hadisin zaka kalla yaushe ne annabi ya faɗi wannan yayin da ya samu wadansu mara lafiya suna sallah a zaune sai ya faɗi wannan magana sai ya nuna hukuncin wannan nawa tuwa yake nan na mara sallah wa ada sallallahu alaihi wa sallama maridan annabi ya je duba wani mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisada sai ya ga mutumin yana yin sallah akan fulo wato ya sa fulo a gaba kila yana shan wahala kai goshinsa kasa sai ya dan sa wani abu mai tudu zai rinka yin sujada a kai fa akhadha farama biha sai annabi ya dauke wannan fulan ya wurge da shi fa akhadha udan li yusalli alayhi sai wannan mutum ya jawo wata sanda dan ya dora goshinsa a kai ba zai ya dora ba dai a kasa fa akhadahu farama bihi sai annabi ya sake warce sandan kuma ya jifa da ita wa qala sai ya ce salli ala al-ard in istata in ka sami ku so ake kai goshinka kasa wa illa in ko ba za ka iya kai goshinka kasa ba fa auni ima an sai dai kai ishara amma ba za ka dora akan kujera ko akan fulo ba fa auni ima an sai dai kai ima'i a irin wannan hali ima'i kuma yadda muka gabatar da su waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika a wannan lokaci sai ka sanya sujada ta zanto dukawar ta fi ta ruku wannan hadisi imamu tabarani wal bazzar kenan wa ibn sammak as-salatu fi safinati sai sallan farilla a wannan ba za su wai mata ne wai idan suna sallah waɗansu mata in suna sallah in yaro na kuka kuma sai su zauna kuma a zaune su karanta sallah a zaune ta farilla wannan ba uzuri bane ba wai to ku faɗa musu wannan kan sallar su kan ba haka take ba to haka idan yaro na kuka sai ki yi sallar gajejjeru ba sai kin yi dogon karatu ba ko fatiha kadai kika ja ba sura ba ko mai sallar ne ta yi ko mutum mai karanta sura ba lalle ne sai ya karanta sura ba ko ba wani kabli ko ba riya kansa a hadisance ba as-salatu fi safinati as-salatu fi safinati sallah a cikin jirgin ruwa jirgin ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ga karamin jirgin ruwa tun irin na da to amma ya shafi kowane jirgin ruwa har irin na yau din tunda dai komin nauyin jirgin ruwa dai idan yana kan ruwan nan sai ya zanto ruwa na kadashi ba ya da nauyin as-salatu fi safinati wa su'ila sallallahu alaihi wasallam anis salati fi safinati an tambayi annabi dangane da yin sallah a jirgin ruwa fa qala sai ce salli fiha qa'iman in za ka yi sallah a jirgin ruwa dai a tsaye za ka yi illa an takhafa al-gharqa sai fa in jirgi na tambal-tambal kana jin tsoron kar al-mura su rikici to shikenan sai ka koma kai ta a zaune walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabira ko kabura ittakhadha umudan fi musallahu ya'tamidu alayhi yayin da annabi ya manyanta shine asanna shekarun sa suka yawaita an gane ku wa kabura ya manyanta ya girmama kenan ittakhadha umudan sai annabi ya sa aka sanya masa wani ginshiki ko wata dirka fi musallahu din sallar sai ya'tamidu alayhi wanda yake dogaro da ita ya rike ta dai dadin yin sallah sallallahu alaihi wasallam wannan sai nuna ya halatta da tije tashi tsaye ya rike sandarsa cikin sallah ko ya rike ginshikin masallaci ya dafa ya sallah an gane ko al-qiyam wal qu'ud fi salatil layl zama da kuma wato tsayuwa a cikin sallar dare wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli laylan tawila annabi ya kasance yana yin sallah dare mai tsawo haka qa'iman a tsaye wa laylan tawilan qa'idan kuma sai ya sallaci wani lokaci na dare mai tsawo kuma a zaune wa kana idza qara'a qa'iman raka qa'iman in annabi dai yayi kira'a a tsaye to ruku'i ma ko a tsaye zai yi shi wa idza qara'a qa'idan raka qa'idan in ko yayi karatu a zaune to kuma ruku'i ma kuma a zaune zai yi ruku'in zama kuma shine dai ima'an kamar da mun gabatar can baya wato kaga a cikin salatul layli kana qiyamul layli kai raka'o'i hudu sai kaji ka gaji da tsayuwar, amma kana jin nishadin sallah, kana jin nishadin karatun zaka iya, amma kafafunka sun gajiya saboda kaman yanta, to shikenan sai ka karasa sauran azumi. An fahimta ku? Kai rabi qiyamul layli sai kai rabi azumi. In kaga damar tun farko ma sai kai ta azumi daga farko har ƙarshe, ba wanda zai ce maka danne qiyamul layli, ba wanda yake dole sai ka dan. Naji kun yi shiru. To wannan hadisi ko riwayar Muslim ne da Abu Dawud. Wa kana ahyanan yusalli jalisan fa yaqra wa huwa jalis. Wani lokacin annabi da yake qiyamul layli a zaune yayi qira'a din da yana zaune, fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya. Idan abin da ya rage ya ruku'i ya rage aya 30 ko 40, to me aka karanta kenan? Wannan wai dan saura ne. Idan dan sauran da za a yi ruku'i ya zanto aya 30 ko 40, qama fa qara'aha, sai annabi tashi tsaye ya karanta ta tsaye, huwa qa'im yana tsaye. Thumma raka'a wa sajada, yayi ruku'i yayi sujuda. Thumma yasna'u fi raka'ati thaniya mithla zalik, sannan a raka'a ta biyu ko mai bi mata yayi kwatankwacin haka. Wannan hadisi kuma na Bukhari da Muslim ne. Magana ce ta Bukhari, magana ce ta Muslim. Wato qiyamul layl kana da sufa guda nawa kenan? Sufa uku. Sufar farko kai qiyamul layl a tsaye tun daga farko har ƙarshe. Sufa ta biyu kai qiyamul layl a zaune tun daga farko har ƙarshe. Sufa ta uku ga wani bangare da qiyamul layl ka tsaye, wani bangare kuma. An fahimta ku? Idan ka ga dama wannan kuma yana da sufa biyu kenan. Ko dai kai raka'o'i hudu ko kaza a tsaye, kuma na gaban su kuma kai same a zaune gaba ɗayansu. Ko kuma a'a a zaune kake kira'an taka, kai dogon karatu aya 70 aya 100, dama ka shirya ko wata raka'a za ka karanta mata aya 100, sai ka karanta aya 70 a zaune, sai ka tashi sai ka karanta 30 kai ruku'i da sujuda. Idan kai ruku'i da sujuda kuma ka dago daga sujuda ta biyu a maimakon ka tashi tsaye, sai ka sake zama kai karatun Fatiha, sai ka gaba ka sake yin kusan aya 70 ka ya rage 30, sai ka sake tsaye sai ka karanta. Wato ya kamata irin wannan mutum ya yi ta a matsayin ya taba yi a rayuwarsa. Yana cikin abinda malaman hadisi suke cewa zakkar ilimi. Idan suka ji sau koyo hadisi sai koyo hadisi sai ko mutum ya koma gida sai ya duba ya ga wanne ne bai taba yin aiki da jiwa a rayuwarsa. Yace to kafin a ci gaba ba za a yi aiki da kowanne. A ɗauki wannan na farilla a yi, na nafila a yi, na wani asuwaki a yi, na komai, sai ya ga duk hadisan da ke cikin taskaci ya taba yin aiki da su. Ya sa ilimin su ya albarka. Kuma rayuwarsu gaba ɗaya kasance ta yi albarka. Saboda bin diddigin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'amuransa. Yanzu ka duba sahabban da suka rinka zuwa suna yin dako, wai dansu ba dan talauci ba. So suke wai rukunan musulunci sun ga sun yi sallah, sun ga sun yi azumi, sun ga sun yi aikin haji. To amma ba su taba tara kuɗin da sai kai lissafi ba su yi zakka. Suna jin takaicin su mutu a duniya ba su taba yin wani rukuni na musulunci ba, shine zakka. To shine sai su yi aiki, sai su yi overtime, sai su yi wanki da guga, sai su yi dako. Duk su tara kuɗi har sai sun kai lissafi. Shi ma ce to alhamdulillah ni ba na taɓa fitarwa. To ina ga wanda yake da shi ko baya fitarwa kuma. Suka duba neman suke kawai don iya zanto sun taɓa fitar da zakka. Wannan hadisin yana da cikin Bukhari. A'a ba, ai da zumun fata mun ce ba zai dan zai sallah kana rufin yanzu zai sallah zo ne? Aha. Zai ima'i ne, zai ima'i ne kamar ta ɗazu da muka fata. Wai mai yin sallar na sallar da dare a zaune zai sujira, ruku'i ne zai haka, amma sujira zai kai goshinsa ƙasa. Wancan mara lafiya shi ne zai ima'i, mai sallar tsoro zai ima'i, amma mai sallar na sallar dare a zaune zai ruku'i haka, idan ta su da kuma zai ta kuma yi tare kyau. Wannan sallar in shi'a ce, wani mai ɗauko dutse ya gurgura a kan guyo shi su ba. Sallar in shi'a ce wannan ba ta yi ba. Wa inna ma sallar subha ta ka'idan fi akhiri hayati. Annabi ya yi sallar nafila a zaune a ƙarshen rayuwarsa. Wa zalika qabla wafatihi bi'am,
kafin mutuwarsa da shekara daya. Wannan hadisi Muslim da Ahmad suka rawaito. Wa kana yajlisu mutarabbi'an, idan zai sallar zaune to yana yin zaman ne tarabbi, shine harde. To waye ya harde? Shine wanda ga gobar mai yayi harde. To wannan shine mutarabbi'an kenan. Ya rukuyi haka in ya dace sujuda kuma ya kai gocinsa sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin Nasa'i da Ibn Khuzaimah kenan, da Abdul Ghani Al-Maqdisi da Haitim da sauransu. To mu kara babi dai ko as-salatu fi an-ni'ali wal-amru biha. Wannan yana magana dan saboda mun fara kan lokaci bai dan kuka lura mun fara kan lokaci saboda an samu jinkirin sallah. As-salatu fi an-ni'ali wal-amru biha, wannan babi ko matashiya ana magana ne akan dangane da yin sallah da takalma da kuma yin umarni cewa ai sallah da takalma din. Wa kana yaqifu hafiyan ahyanan, annabi ya kasance wani lokaci ya tsaya ya sallah hafiyan, kafarsa ba takalmi. Wa munta'ilan ahyanan, wani lokacin kuma ya sa takalma. Wannan hadisi na Abu Dawud ne da Ibn Majah, hadisi ne mutawatir kuwa, an gane ko. Wa abaha zalika li ummatihi, kada ka dauka khususiyan sa ne, ya halatta wa al'ummarsa. Fa qala yace idza salla ahadukum falyalbasna alayhi, idan mutun zai salla ya sanya takalminsa, aw li yakhla'ahuma, ko ya cire su, bainar jilaihi, sai ya sa tsakanin kafafunsa guda biyu, wala yu'zi bihima ghayrahu, kar ya cutar da wani da takalminsa. Wato annabi sai in kaga dama yi sallar takalmi, in kaga dama ka cire. To idan ka cire takalmi za ka yi sallah ba takalmi, ina ne wurin ajiyarsa? Za ka sanya shi tsakanin kafafunka guda biyu, tsakanin kafar dama da hagu, nan za ka ajiye shi a tsakiya. Kar ka sa shi a dama dan za ka cutar da wanda yake dama, kar ka sa shi a hagu za ka cutar da wanda yake hagu, sai dai ka sa shi tsakankanin kafafunka, tsakankanin kafafunka na dama da na hagu. Wa akkada alaihim as-salata fihima ahyanan, annabi ya karfafa wa al'ummar sa kan su yi sallah da takalma a waɗansu lokutan. Fa qala yace da su khaliful yahuda, ku saba ma yahudawa, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, yahudu ba sa sallah da takalman su, wala khifafihim, haka kuma ba sa yin sallah da huffin su. To ku ku yi da takalma kuma ku yi da huffi don ku saba musu. Wannan da ya kamata ko a so dai zan to ka saba yin sallah da takalma, ka dai saba yahudu, ba wai ta akai kullun kullun ba, amma dai ko yaso dai zan toka taba yi dan litatahaqqaqal mukhalafa, dan ya kasance lalle ka saba mai hu. To amma wannan kaga mutum zai wannan idan a gida ne shi kai ko a masallaci yanzu za ku masallaci za ku ji dadi da mutane. An gane ku? Sai dai masallaci ya tafi kowa da yadda duma sa, kai kishin ku da duma ka gaza da takalman ka, waye zai ce dan me kuma? Da duma ka ce wannan, amma za ka shigo cikin masallaci da kafir, to kuma wannan zai bayi zuwa ga samar da dace a masallaci. Ya danganta da yanayin kasa zai taimaka wani lokaci. Idan kasa ba tafi babu datti kamar sahara ce, kamar yadda yake a can lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Madina da sauransu sahara ce, kafar mutum ba ta dauke da datti sosai sama da irin wuraren mu. Amma dai datti ne da zaka dauka na kasa, shi wannan ba da datti bane ba, sai dai a ce kawai zai sa wuri yayi datti ko yayi rashin kyan gani, to wannan dan saboda wannan kadai. Amma dai a rayuwarka dai zanto ka tafi sallah dai da takalmin dai, ya zanto dai lalle ka saba wa yahudu cikin abinda annabi ya saba musu. Wa kana rubbama nazaa, wannan hadisi kuwa Abu Dawud da Imam al-Bazzar suka rawaito shi. Wa kana rubbama nazaahuma min qadamai, wani lokacin annabi yakan cire takalman sa daga kafafuwansa, wa huwa fi salati, alhalin yana cikin sallah. Thumma tamarra fi salati, sannan sai ya ci gaba da sallarsa. Kama qala Abu Sa'id al-Khudri, kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa, yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yaumin, annabi yayi mana sallah a wata rana. Falamma kana fi ba'd salatihi, yayin da ya kasance a cikin tsakiyar sallarsa ko a wani sashi na sallarsa, sala ana alaihi fa wada huma an yasarihi, sai ya cire takalman sa ya sanya su a hagun dinsa. Falamma ra'a an-nasu zalik, yayin da mutane suka ga haka, su wane ne mutane anan? Sahabban annabi. Kaga nan gurin amun urida bihi al-khas, yayin da mutane suka ga haka, khala'u ni'alahum, sai suka shirya takalman su. Falamma qada salatahu, yayin da annabi ya kammala sallarsa, qala, sai yace ma balukum alqaytum ni'alakum, me yasa kuka shirya takalman ku? Me yasa kuka shirya takalman ku? Qalu, sai suka ce ra'aynaka alqaytana alayka, mun ga ka shirya naka takalman. Fa alqayna ni'alana, mu ma sai muka shirya namu. kaga shine biyayya ga annabi kenan. Idan sahabbai annabi ya abu ba sa tambaya wai me hikimar yin kaza, kawai bi ake yi. Daga baya bayanin ya zo daga bakinsa ko wata rana a gane, amma annabi ya yi aiba magana tsayawa kuma wai zai tsaya wani abu. Sai in ya yi bayani ya ce ba haka ba kuma ga yadda za a yi. Sahabagin biyayya kenan. فقال سيئ النبي تي إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قبرا النبي بيتي مصبع أيني إنا أيكي دباسي كوكو إذا ظاهرا سيئتي ملائكة جبريل يزو بعد ما نبا سيئتي ملائكة جبريل يزو فأخبرني أن فيها قبرا يبان لابارن سواء أجي كنتا كلمة نواء أكوي دتي أو قال أذا كويتي أكوي أذا واتو ددي ما نسو ديا أو خبثا كويتي خبث واتو نتكي نلي خبث fa alqaituhuma dan haka sai na cire su sai ce fa iza jaa ahadukum ila almasjid idan dayan ku yazo masallaci falyanzur fina alayhi ya duba takalman sa biyu fa in ra'a fiha qadra idan ya ga da tattare da su aw aza ko ya ga aza aw khabasa ko ya ga khabas falyamsahuma tu yashafi ba ma sai ya wanke ba ka ta ko datti sai kai haka da kasar da kasan ba mai datti bace ba ka goge takalman ka goge takalmin shine falyamsahuma wali yusalli bihima ya kuma yi sallah da su takalma wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma an yasari annabi ya kasance in ya cire takalman sai ya sa su a hagun dinsa wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa idza salla ahadukum fala yada'na alayhi an yamin idan ɗayan ku zai sallah kar ya sa takalminsa a dama wala an yasari kar ya sa a hagun dinsa fatakunu yaminu ghairihi sai dama din ta zanto kamar a hagun dinsa sai ta zanto kamar fatakunu yamina ghairihi sai ta zanto daman wannan sa ce idan kana cikin sahu hagun dinka ba ita ce daman wani ba shine abin da kike illa Allah ya kuna an yasarihi ahadu sai dai fa idan ka san a hagun dinka ba kowa kai ne karshen sahu daga hagu to a wannan lokaci ya halatta ka sa takalminka a hagu amma matakar akwai wani hagun dinka to bai halatta ka sa a dama bai halatta ka sa a hagu wali ya za'ahuma bayna rijlihi a irin wannan hali sai mutum ya sa tsakankanin kafafunsa a nan ne wurin ajiye takalma in mutum zai sallah to a takaice dai wannan shine karshen babi da yake magana akan sallah da takalma ba ta akai wajibi bane ana nuna halacci ne ko alal aqalli mustahabbanci ba ta akai wajibi ne sai ka sallar takalmi ba ta yadda in baka sa takalmi ba sallanka ba ta yi ba a halacci yake nunawa ko mustahabbanci idan mustahabbanci ne kuma yana da kyau lokacin da zaka yi shi kai shi inda za mu nuna maka zato ba kai shi wurin mutanen da karatu ya je gare su amma idan mutum ya je cin kasuwar kauye ya sallar takalma ko je masallacin juma'a a kauye kai ko na cikin gari ma ka je kai sallar takalma ai ka shiga uku to saboda haka sai ka ga an yi maka ba daidai ba saboda ilimi yayi karanci ba a karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma in kana tare da ahlus sunna kauye sai kai sallar takalminka abin da muka faɗa sai dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh wannan abin da yake cewa ya halatta mamu ya maimaita abinda mai kama ke faɗa wannan da yake kamar yadda yake maimaita abinda mai kira sallah ke faɗa haka kuma zai maimaita abinda mai kama ke faɗa yadda mai kiran sallah duk abin da ya faɗa za ka faɗa linka yin mani hukuri na kawo gyare-gyare ga hukumomin jarumoyi ko raya institute na arewa waɗanda za a rika sa jarabawa a lokacin sallah wani lokacin ba sallar juma har kawai mutum ya yi awa biyu ko awa uku a ɗakin jarabawa don kawai ya samu takardar kira ta duniya kuma zai hankali lahiransa ya kamata ya kasance yan uwan musulmi sun yi wani hukuri na kawo gyara a irin wannan kara ce wa biya zaman lalura ba yadda za a biya zaman lalura bayan mutane suna da hanyar da su kawo gyara sun fi kawo da kuma yanzu jami'ar bayar da tsarar damar da za su gyara wannan jami'ar Maiduguri za su yi gyara wannan Sokoto za su yi gyara wannan to amma za su ce wai ya zama lalura to wannan ganganci ne gaskiya ba wata lalura a cikin irin wannan halin duk wanda ya bari lokacin sallah ya fi yawan azaba tana jiran sa gobe kiyama ba wani mutum zai bari ce yana cikin jarabawa ko da haka ya kamata ɗalibai su bi hanyar da ta dace su yi magana da hukumomin jami'o'insu wannan yana cewa wai shin tunani a cikin sallah yana sa sallar ta tawaya tunani a cikin sallah ba ya lalata sallah din sai dai kamar yadda ka faɗa zai iya rage ladaka gurgurdan yin tunanin ya faɗi sai dai malamai suna kasa tunani a cikin sallah tunani kashi biyu tunani na farko wanda ya shafi duniya kadai wanda ba ya da alaka da wata ibada tunani na biyu kuma wanda yake da alaka da ibada to idan tunanin da kake a cikin sallah kana tunanin wata ibada ce ko da ba sallar ba to wannan zai zanto ba zai sa ka samu hasara na ragowar lada ba kamar da aka rawaito daga Umar bin Khattab yana cewa ya to da dama nukan samu kyakkyawan tunani na yadda zan tsara sojoji na su ci nasara a wajen yaƙi yayin da nake cikin sallah to shine Ibn Taymiyyah ke cewa to kaga wannan tunanin shi kansa ibada ne tunda tunani ne na yaya za a yi al'ummar musulmi su samu nasara a wajen fagen daga shi to gashi kuma yana cikin wata ibada kuma ga wata kuma yace to wannan wato zai zama nurin ala nur kina idan ba manta ba Shaykhul Islam yayi wannan magana na cikin Istidlal Siratul Mustaqim mukhalafat ashabul jinn ko dai wani cikin littafin sa akwai nasin da yana yin nafila bayan sallar asuba akwai daga annabi sallallahu alaihi wasallam karkai sallar nafila bayan sallar asuba har sai rana ta hudu karkai bayan sallar asar har sai ta fadi wannan nasin suna nan sai dai kawai abin da zai yi shiga karkashin su wanda za a ce kai bai shafe ka ba kamar mutumin da bai samu rakatan alfajr ba ya zo masallaci an tayar da sallar asuba a lokacin kaga sallar asuba za a yi bayan da za a yi sai zai shagala da rakatan alfajr kamar da zan suke an zo masallaci an fara sallar asuba sai mutum ya zo bai rakatan alfajr sai ya koma can gefe guda ya yi rakatan alfajr a guje ya kare kuma ya koma ta zo gudi ba ni to wannan da yake babu ita dan annabi sai za ku kai mutum salatu fala salata illa al-maktuba ka fata lokaci ne baka nasu ba kuma babu komai ka zama sallallahu alaihi wa sallam illa qalila Allah ya tsare ku saboda haka ya kamata idan an zo masallaci sallan farilla kawai zaka zo farilla idan an gama irin wannan hali sai ka tafi garka ta zuwa din ka ya halatta hadisi annabi ya nuna haka nan nan masu tambayoyi kuma da suka rage guda biyu ko uku duk ba su da alaka da wannan da mai tambaya akan saki da mai tambaya akan tafsirin walillahi al-mashriqu wal maghribu wani malami ya kafa hujja da ita akan wata matsala da kuma wafi zalika fa lisna sunna wa ta'ala insha Allah rabbul alamin tafsirin wannan ayoyi duk wannan kuma sai a wajen babin tafsiri kenan amma ba a wannan ba kasancewar ka ta tambaye shi gaba idan kuna tambayar sallah wata ta shafi darasin yau to sai a yi sallaki to bismillah
akramu sallama mutane ne ka hawo
eh
ganan za su duka dina su mutu kalala ce
eh
ki ta dino ce ba ta wannan alƙur'ani ki kula ba
eh ina zuwa na maka alƙawari ina zuwa
eh ku ka wuce kira imam a cikin su mutu sallah
eh
suna cikin sallan nan ki su suka wuce ki ka wuce ki ce ai wannan ba ki kula kuke kallo ba ya zasu ya ku wannan imam ya yi shi
ajidan Allah baka na ce darasin nan ne gaba da bari ku ji tambaye ta dan wanda ba ji ba mutane ne suka tashi da kallon za su ka tuna mota ta lalace sai lokacin sallah yi da suka tashi za su yi sallah sai su fuskanci wani wuri suna tsammanin ina da tula suna cikin yin sallah sun sallaci wani bangaren sallah su sai wani mutum ya zo ce musu ainihin inda kuke kallo ba nan da ya tula ba to waya za su yi abin da kake so ka tambaya ila kalmomin da wasu su kasa taimakon ka faɗa tunda an ce za su juya gaba ɗaya su kalli al-qibla to yanzu a nan gurin idan aka ce kowa ya juya inda yake liman ya dawo ba yake to ba wani hake ne ba juyawa za su yi sosai liman ya koma gabansa idan liman ya juya haka su suka juya haka to sai liman ya tako su buɗa masa waje sai ya wuce gaba su kuma su hade sallar su ta yi duk wannan aiki na cikin sallah aiki ne liman su hasu sala wanda ya halatta ba wani kabdu ko baki a kansu sallar su ta yi kaga ma aiko to sai ka sai eh 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 yana jin sanyi ba zai yawa amfani da sanyi ba
yana maganar mutum ne mafarki sai ya tashi da asuba to kuma yana jin tsoron ya amfani da ruwan sanyi ya zai to sai ya tuma ma ya salla in ba ya da abin da zai tuma ma ruwa ko kafin ya tuma ma lokacin sallah zai fita to sai dai yana magana kayan da ya barci da su wannan da ya mafarkin ya halatta ya salla da su a haka matukar mun san mani ne kadai a jikinsu to mani ba najisa ba ne ba da aka yi halatta ya salla da su a haka sai ba yawan ba na jisa ba ne ba mai zance mafi inganci mani ba na jisa ba ne ba malamai sun yi magana duniya kan mani wadanda suka ce na jisa ne suka ce ba na jisa ba ne ba kuma dukansu daga cikin magabata ne cikin sahabbai da ya tabi tabi'ina har zuwa lokacin shugabannin mazhabobi guda hudu imam malik ibn anas da imam abu hanifa suka ce na jisa ne imam shafi'i da ahmad bin hanbal suka ce ba na jisa ba ne ba to me ya rage ba sai dalili ba to waɗanda suka ce ba na jisa ba ne ba suna da dalilinsu shine hadisin aisha yana cikin bukhari kuma yana cikin wadansu da tafan idan mani na ɗanye jikin annabi tana goge shi da tsumma idan kuma ya bushe ba tana kankarewa da farkanta da najisa ne kankara da farce ba ta wadatarwa sai an yi mai ya wanke da ruwa amma sai ta kankare haka kuma da najisa ne da gogewa kawai da tsumma ba zai wadatarwa sai an yi mai ya wanke da ruwa amma tun da ya kasance ba a wanke ba an kyale shi haka wannan ya nuna ba najisa ba ne an gane ku su kuma wadancan hujjar su abin da suka ce makwabtaka ita suke sa mani ya samu najisa me yawa makwabtaka suka ce inda mani ke fitowa dan goyin abin da ke fitowa wajen gabatar su najisa ne inda mani ke fitowa nan mazi ke fitowa mazi kuma najisa ne bin nas nan bawali ke fitowa bawali kuma najisa ne bin nas nan gaba ke fitowa kaza kuma kaza ne shi ne suka ce to da haka shi ma mani din ya tanajjasu bi khurujihi min mahallin takhruju minhu najasa wannan ijtihadi lajjali bi mawrid an-nass to shi yasa idan wani ya ji wannan maganar sai ya ce wai wa an mai da martani ga Imam Malik ba mu ka faɗa ba daliban sa ne ga Imam Shafi'i ba daliban sa bane Imam Ahmad bin Hanbal kuma dalibin Imam Shafi'i to kuma duk suna da hadisi a kai ga sunan cikin hadisan shi kan Imam Malik ba da ziyaru ya to wani cikin wasatun sa cikin hadisan Aisha ba to to saboda haka kaga babu wani maganar cewa mani ne sai da haka idan mani ya taba jikinka kawai zaka wanke ne dan saboda dai bai kamata ba kazan da ne ai yanzu kamar majina kaga ba najisa bace ba amma ya taba jikinka kaga zaka wanke saboda bari ta jiki kazan da ne to haka hukuncin mani ba najisa bane ba duk saboda zance mafi inganci ah mazi ba wanke najisa bane ba ai mazi najisa ne da haka dole sai ya wanke amma mani yake maka magana ba najisa bane kafin mai su tsakanin su ko a maka ta malam abdullahi wai wani ɗalibi ne ya tambaya ya ce aka maka la me bambanci tsakanin mani da mazi sai wani ya ce masa dubu littafin risala sai ce me za ka ce dubu littafin risala a ba jikin ka ne ka fito mai kai ba wani magana sai ka ce masa wai dubu risala me risala kuwa ga muna sa dai ran dawo wata insha Allah ranar alhamis ta sama kuma yadda muka yi magana a telefon insha Allah ta dawo da tilarta to daga kai shi kenan mala tambayar karshe kenan sannan mai sai a tsaye suke amma wancan ga wannan ayi umarnin sa ne wancan aiki sun yi haka ba tare da ya ce ku yi kaza ba amma wannan kuma da muka karanta yau ba ka ji karatun yau ba to da nassin bakin sa yake cewa idan liman ya yi sallah a zaune ku yi a zaune idan ya yi a tsaye ku yi a tsaye can wurin kuma aikin sa ne idan magana da aikin annabi suka zo kan matsala wanne za a gabatar magana magana su za a gabatar a kan aikin sa an fahimta ku don aikin sa yi wa kususiya amma magana ku ba magana da kususiya tunda ya umarni cewa aika وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته